الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا بألا تبارك وتعالى دوكا من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 30 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin suratul Baha kafin darasi na yau malafi idan da tambayoyi suka iya gabata shine idan mutum yake kiyamul layli yana iya yin wuturi kadai ya bar shafa'i wannan kiyamul layli da kai na filfilin da kai gaba ɗayan su sunan su shafa'i Allah ne ko babu wani bambanci da za a ce shafa'i daban wuturi daban kiyamul layli gaba ɗayan su sunan ta shafa'i da wuturi sallah ta dare kai bakin iya abinda zaka yi a ƙarshe da raka'a daya aka sunnanta mana cewa mu rufe wannan ɗaya da zamu rufe da shi shine wutirin dukkan abinda muka sallata don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk dare na Allah ba bambanci tsakanin wata na Ramadan da wani wata na daban kamar yadda Aisha ta faɗa Allah ya karama ta yadda tace yakan yi raka'a 11 wannan raka'a 11 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce idan yayi sallama hudu sai yazo da raka'a 3 a matsayin shine wutirin sa wani lokaci yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce idan yayi sallama 5 sai ya zo da raka'a 1 shine matsayin wuturinsa don haka dai a takaice idan kai nafilin ka a cikin dare to abinda ake bukata a ƙarshe sai ka zo da raka'a 1 ko ka zo da raka'a 3 wannan shine zai zame maka wuturin abinda ka sallata na'am wannan bayani ya gabata akan ta zakar kuno abu ce wanda aka sunnanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana nau'ikan abincin da ake badawa abinci ake badawa ba maganar a bada kudi malamai suka ce akwai kudi ai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai ce a bayar da kudi ba sai ya nuna cewa ga abin da za a bada yace alkama ko shayir ko dabino da sauransu ta haka ba maganar a bayar da kudi a zakar kuno na'am
shafshaf ne a kauye shafshaf sai an washe
to ban fahimci tambayar ka ba, ya Hausa za a turo maka dani kuma a ce sai ka ba da dalili a shirin
don Allah ma ya ne dala da yin ka ba da dalili a tura ma amma su can in ka ba da dala da yin sai ka ba da dalili da shi za a turo ma da yin to abinda ake
to kredi dai kayan kudi ne, kayan kudi ko ba kudi bane ba, kayan dala 50 kana iya sayar da shi jika 50 an gane ku da ka ba da dala 100 ba 100 bace aka dawo maka a kayan dala 100 ne aka baka wannan kaya na dala 100 ana iya cewa sai jika guda za a sayar maka in ka ga ya maka ka saya in bai maka ba yayi so kai gaba na
ku
idan baka san ma'anonin su tsayawa za ka yi kansu ka ringa lura da cewa dai magana ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ko da baka fahimtar larabcin abin da yake nufi shi ne ake nufi ka hararo girman Ubangijin da ya saukar da waɗannan ayoyi amma tare da cewa in so samu ne ka je ka tambayi malamin da ya san ma'anar waɗannan ayoyi ya sanar da kai na'am to shi a farko tambayar da yake misali a nan idan ka ba da dala 100 za a aiko maka kredi na dala 100 amma wai a cikin wasu ƙauyuka in ka ba da dala 100 misali kredi na dala 100 ba za a sayar maka da shi a dala 100 sai 120 sai ka ba da 120 za a turo maka dala 100 shi ne muka faɗa cewa shi kayan kuɗi ne ba kuɗi ba ne ba canji ba ne aka yi tsakanin kuɗi da kuɗi wanda yake jinsi guda kayan kuɗi ne kayan kuɗi kwa yanda ka gaya maka haka za ka sayar da shi misali kayan dala 100 kana iya sayar da shi jika 100 wanda ya gaya mishi ya saya wanda bai mishi bai yi gaba an gane ku kenan anan ba laifi ba ne ba ba laifi ba ne ba kenan kayan dala 100 ka ce kai ba za ka sayar da shi 100 sai dala 120 shi kuma wannan tambaya ta ka dangane da bashin da ake ɗauka na wasu kamfanoni waɗanda suke na waya musamman kamar Airtel wanda in kuɗi sun ƙare ma za ka iya ɗaukan bashi na dala 40 ko na dala 100 ko na jika guda amma idan suka tashi fitarwa sai sun dora wani abu idan ka ɗau dala 40 in ka sa kuɗi za su janye dala 44 in dala 100 ka ɗauka za su ɗau 110 in jika ka ɗau bashi in suka tashi ɗauke kuɗinsu za su ɗau jika da dala 20 wannan bashi ne da ruwa kwata-kwata baya halatta sai idan larura ta cin maka misali kana cikin wani yanayi baka da kredi baka da kudin sayen shi kuma ga ka a cikin wani yanayi wanda yake na daban kuma babu wani wanda zai iya turo maka a matsayin kyauta ko kuma ya sayar maka a yanda ba zai dura maka wani abu misali kayi fana a cikin dokar daji kana bukatar kai waya ga wanda zai kawo maka agaji baka da kudi kuma baka da ko kuma kaddara kana da kudi ma anan babu wanda zai sayar maka to a irin wannan hali zaka iya daukan bashin nasu gwargwadon iya abin da zaka biya bukatunka ko kuma cikin dare ne wata larura ta samu baka da kudi a cikin wayar ka kuma babu wanda zai turo maka a wannan lokaci to ba laifi zaka iya daukan gwargwadon abin da zaka biya bukatunka wannan domin an shiga cikin wata larura ne cikin wani mawuyacin hali amma in dai ba ta hanyar haka ba wannan daukan bashi haramun ne da wanda ya dauka da su waɗanda suka bayar duka suna karkashin la'anta ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala domin Allah ya tsine ma mai bayar da riba da wanda yake mai karba dala 40 suka baka sannan da suka tashi fitarwa suka fitar da dala 44 mun tambayi wani dan uwa wanda yake ma'aikacin kamfanin ya ce shi iya bincikensa da yayi wani ya faɗa masa cewa wai da wannan ofishin babu shi na bada bashi daga baya aka dan kirkira shi aka samu wasu ma'aikata suke kula da wannan ofishi wai shine sai aka kara wasu ɗan kudade wanda a cikin shi ne ake biyan su wannan duka akwai ta cewa akan wannan kamfani ya dauki mutum da ce sai ta wata hanya sannan zai fitar da kudin jama'a sannan ya biya shi in bashi ne kayan shi baka saya kuma fa yana da hanyar da zai fitar da wannan kudi kana sa kudi kai zai za su je dan haka wannan abin da suke karawa kudi da ruwa ne baya halatta kuma a bayanin da yayi ma akwai shubha akan al'amarin yanayi shi kuma aka ce shubha duk abin da halaccinsa bai fito fili ba balantana haramcinsa to a matsayinmu na musulmi dole mu kaurace masa domin kada mu fada cikin abin da Allah ya haramta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram manzon Allah yace duk wanda yake yayi shubha tabbas ya kubutar da addininsa kuma ya kare mutuncinsa sannan sai manzon Allah yace duk wanda ya abuka kansa cikin shubha tabbas ya abuka cikin haram duk wanda gaya abu ne shubha ba kada dalilin da ya nuna halaccinsa ko haramcinsa ka rintse ido ka ci gaba da yi to wannan tabbas kana cikin haram a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 41 wanda aya ta 41 ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙara jaddada ma annabi Musa alaihi salam wato irin baiwar da ya masa na daga cikin baiwar da Allah ya ma annabi Musa alaihi salam shine zabi na musamman da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa shine yace wasdana atuka di nafsi Ubangiji ta'ala yace ya kai Musa ni ne na zabe ka di nafsi wato ga kaina ma'ana kaina wani nake tance ka na zabe ka dan haka nake bace ka kawai saboda abinda nake nihi nawa zabin da Allah ya ma annabi Musa alaihi salam tuntuna Allah ya bayyana mana a can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ke fada ya Musa innis dafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ubangiji ta'ala yace ya Musa kai Musa innis dafaituka 'alan nasi ubangiji ta'ala yace lalle ni ne na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a bi risalati game da manzancin da na dora maka wabi kalami sannan kuma da zancen da nake bance ka da shi an gane ku wannan wasu martabubi ne guda biyu wanda Allah ya hada ma annabi Musa alaihi salam wanda a cikin manzannin Allah gaba daya in ba fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya samu wannan matsayi banda annabi Musa farko dai martabar da Allah ya masa ita ce manzanci wanda babu wata martaba sama da manzanci sannan martaba ta biyu ubangiji ta'ala ya rike annabi Musa a matsayin cewa abokin zancensa ne ubangiji ta'ala ya gana da shi ba tare da wani tsani wanda yake na mala'ika to irin waɗannan martabobi guda biyu Allah ya hada ma manzansa sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala bayan ya masa kyauta ta annabta sannan Allah ya zabe shi a matsayin cewa manzo ne nashi sannan a daren da aka yi mi'raji da shi aka tafi saman bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gana da ubangijinsa sun tattauna ba tare da wani tsari wanda yake na mala'ika to dan haka anan shine Allah ya ce ya Musa ya kai Musa innis dafaituka 'alan nas Ubangiji ta'ala ya ce lalle ni ne na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a bi risalati game da manzancin da na baka wabi kalami haka nan da zancen da nake fance ka da shi. Ubangiji ta'ala ya ce masa fakuzma ataituka, ka rike abin da na baka na littafin at-taura da muhimmanci, wa kum minash shakirin. Ubangiji ta'ala ya ce kuma ka zamanto daga cikin masu gode ma ni'imata. To shine anan Allah ya ce masa wasdana'atuka li nafsi, ya kai Musa ni na zabe ka li nafsi, wato saboda muradi wanda yake nawa. Kaga anan kamar misali mai gida ne daga cikin yaransa, walillahi masalul a'la, sai ya janyo ɗaya daga cikin yaransa sai ya bashi wani aiki ya ce wani kai kadai na zaba wannan aiki, kai kadai na dora ma kai na wani je ka wannan aiki ka ci gaba da yin shi. Kaga wannan ya nuna kana da wata daraja, kana da wani matsayi a gunsa. To wannan manzanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa, Ubangiji ta'ala ya nuna cewa zabi ne na musamman ya mishi, ba dan komai ba dan zartar da nihin shi, kuma da so da kauna ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi kenan aya ta gaba. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وتوبنجي تعالى كيف دعا باين ينونا مع النبي موسى عليه السلام شوى يازا إيشي ناشي نيسبو دزر تدى وتوبنجي دورا مسنا منزلش. وبنجي تعالى يجي مسا اذهب أنت وأخوك بآياتي. Ubangiji ta'ala ya ce kai Musa da ɗan uwanka Harun, Ubangiji ta'ala ya ce ku tafi bi ayati da ayoyina. Ina za su tafi da su? Shine zuwa ga Fir'aun, kamar yadda bayani zai zo. Shine Allah ya ce masa izhab anta, kai Musa tafi, wa akuka da ɗan uwanka Harun, bi ayati da ayoyina, wala taniya fi zikri. Ubangiji ta'ala ya ce kada wato ku yi rauni game da ambatuna. Wasu ayoyi ne wanda Ubangiji ta'ala ya tura annabi Musa da ɗan uwansa Harun zuwa ga Fir'aun, wato su ne mu'jizozin da Allah ya karfafi annabi Musa, wanda aya ɗaya na bin ɗaya, wanda kowace aya daga cikin ayoyin ta isa ga wanda Allah ya nufaci shi da shiriya ya shiryu idan aka nuna masa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a ƙarshen suratul Isra, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinati, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu ne muka ba annabi Musa alaihi salam wato ayoyi tara waɗanda suke mabayyana. Waɗannan ayoyi tara da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa, Allah ya ambata mana su tuntuna a can cikin suratul A'raf, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun, فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين Ubangiji ta'ala a wannan sura sai da ya zana mana ayoyi kusan bakwai a shirye a cikin waɗannan ayoyi. Farko ayar da Allah ya ba annabi Musa shi ne Allah ya ba shi wato shekaru wanda Allah ya damki Fir'auna da mabiyansa. Shekaru waɗanda suke na annoba na fari. An gane ko shi ne ya ce walaƙada a kazana ala Fir'auna bisinina. Sannan sai ya ce wani ƙasin minar samarati da tawaya ta ‘ya’yan itace waɗannan ayoyi ne guda biyu Ubangiji ta’ala ya ce mun yi haka ne da Allahun ya zakaru wato don su galgadu su wa’azdu su koma zuwa ga Ubangijinsu da tuba sannan Ubangiji ta’ala sai ya zano cewa fa’ar sanna alaihim tufana Ubangiji ta’ala ya ce mu ne muka aiko musu da wani mamakon ruwa a gane ku shine a tufan ruwa wanda ya wuce iyaka mai halakar da kowa da komai Ubangiji ta'ala ya aiko musu mamakon ruwa sai ya ce farsana alaihim tufan sai ya ce wal jarada sannan mu ne muka aiko musu fara ita ma alloba ce ta musamman wal jarada sai ya ce wal kummala sannan muka aiko musu da gurdumas an gane ku muka aiko musu da gurdumas ma'ana su ma wani nau'i ne wanda yake na azaba lafazin ummal jam'i ne na kamla in aka ce kamla shine ake kira da kwalkwata amma abinda ake nihi da gurdumas wani kwari ne wanda yake mai bala'i mai musiba sannan sai ya ce wabba fadi'a sannan kuma mu ne muka aiko musu kwadi wanda su ma matsayin azaba ce ta musamman waddama sannan kuma muka aiko musu jini wanda ruwan shansu gaba ɗaya ya koma jini wannan ayoyi ne guda bakwai wanda Allah ya ba annabi Musa cikon ta takwas wato shine farin hannu wanda in ya sanya hannunsa a hammata idan ya fito da shi zai ringa kyalli kamar rana ta tara shine sandar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa to shine anan Ubangiji ta'ala yace izhab anta wa akuka bi ayati Allah yace ya kai Musa kai da dan uwanka Harun ku tafi da ayoyina ma'ana mu'jizozin da na karfafe ka da su Ubangiji ta'ala ya ce wala taniya kada ku samu rauni fi zikiri game da ambatona wannan yana nuna mana iya abinda ake bukata mu yi cikin kowane hali yake a cikin kowane yanayi yake to kada ya shagala game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto zuciyarka da'iman wato tana lura tana hararo girman Ubangiji subhanahu wata'ala halshen ka ya zamanto danye game da ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala duk yanayin da kake misali kana zaune ko kana kwance ko kana tafiya ko kana cikin ofishinka ko kana wasu aikace-aikace ya zamanto zuciyarka kada ta gushe game da tunanin girman Ubangiji subhanahu wata'ala halshen ka kada ya gushe game da ambatonsa kamar yadda wani sahabi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna shara'i'al islam kad kasurat alayya fa babun natamassaku bihi ya rasulullah yace ya manzon Allah yace shari'o'in musulunci ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta mana na ibada yace hakika sun yawaita a kaina ga wannan sai ya ce ya rasulallahi nuna mun wata hanya daya wadda zan yi ruku da ita manzon Allah ya ce masa la yazalu lisanuka raquban min zikrillahi ta'ala manzon Allah ya ce masa kada harshen ka ya gushe yana danye game da ambaton ubangijin ka subhanahu wa ta'ala ya zamanto a kowane lokaci harshen ka yana jike game da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine hali da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanki game da ambaton Allah to zai shiga ban daki amma da'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ambaton ubangijinsa shine ma malamai suka ce sababin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fito daga ban daki yakan yi shine akan wato yankewa da aka samu tsakanin shi wato dan lokaci da ya samu takaitacce ba tare da ya ambaci ubangijinsa shine yake cewa gufranak ma'ana ya ubangiji na ina roƙonka gafara akan takaita wannan da yake dan haka shine anan ubangiji ta'ala yace ma Musa da dan uwansa Harun wala taniya kada ku yi rauni fi zikiri game da ambatona saboda ambaton Allah subhanahu wata'ala shike ba bawa agaji a dukkan halin da ya shiga a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira dan haka kamar yanda hadisi ne sahihi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ba mu taba zaunawa wani mazauni kafin mu tashi yace a kadan muka yi kirga sama da so 100 maza Allah sallallahu alaihi wasallama roƙon gafara da yake da komawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da tuba a duk inda ya zauna kafin ya tashi a kadan yace za mu kirga sama da so 100 to shine anan Ubangiji ta'ala yace wala taniya fi zikri Ubangiji ta'ala yace kada ku yi rauni wato game da ambatona ma'ana kar ku takaita kaga kenan wannan yana nuna mana iya abinda ake bukata iya rayuwa mumini ya nace akan ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala sannan Ubangiji ta'ala sai ya ce masa izhaba ila fir'auna wato ku tafi izuwa fir'aun innahu baga lalle shi fir'aun yayi shishigi ya ketare iyaka lafazin qaga an ciro sa ne daga duguyan idan aka ce ad-duguyan shine mujawazatul haddi ketare iyaka matsayin da aka ajje ka kauce na shi ko shishigi ga Ubangiji subhanahu wata'ala na kasancewa ta fuska biyu imma abinda Allah ya shar'anta maka ya maka gurgudu yace kaza nake bukata kai to idan ka wuce iyakar da Allah ya maka wannan kai shishigi kai shishigi misali sallah ta magriba rak'a uku aka shar'anta mana idan ka ce kai uku ta ma ka dan shida zaka yi in kai shida Allah ba zai karba ba me yasa saboda kai shishigi ka wuce iyaka sannan fuska ta biyu yana daga shishigi ga Ubangiji subhanahu wata'ala iyakokin da Allah ya maka yace ka tsaya daga nan kada ka ketare kaza kaza ya haramta maka idan ka aikata to wannan kai shishigi ga Ubangiji subhanahu wata'ala kaga dai matsayin fir'auna bawa ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah ya hadice shi saboda ya kada ya tashi a cikin ibada shishigi na farko wannan ibada da Allah ya hadice shi saboda ita siki yayi taurin kai ya nuna isa da dagawa bugo da kari maimakon ya tsaya ma a matsayin shi na bawa in har ma baya bauta ma Ubangijin da ya halicci kowa da komai sai yayi da awar cewa shi ma Allah ne ya cancanta a bauta masa farko yayi da awar rububiyya bayan yayi da awar rububiyya cewa shi Ubangiji ne kamar yanda Allah yake halitta yayi da awar cewa shi ma Ubangiji ne bayan haka sai yayi da awar uluhiyya cewa shi ma ya cancanta abauta masa kamar yanda yace ya ayyu hal malahu ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ya ku jama'ata ku san da cewa ni ban san ba kuna da wani Allah wanda ya cancanta abu ku bauta masa banda ni to bayan haka an gane ko kamar yanda zamu iske a can cikin suratul naziat yake cewa faqala ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku al'a'la wanda yake mafi daukaka kaga ne yayi da awar rububiyya bayan yayi da awar rububiyya sai ya nuna cewa in ma akwai allolin to shi shine yake sama da su kuma can yayi da awar uluhiyya to shi yasa shishigin da fir'auna yayi shishigi ne wanda yake ya kai matuka shine Allah yace izhaba ila fir'auna ku tafi wajen fir'auna ku kiraye shi zuwa kadaita na a cikin ibada innahu baga domin fir'auna yayi shishigi ya ketare iyaka me zamu iya fahimta anan duk girman laifin mutum wannan baya nuna cewa a watsar da lamarin sa komin kafircin da mutum ya bayyana, to ba za a ce wane yayi nisa baya jin kira, a'a, abinda za a yi sai a samu waɗanda suke masana su je su ja hankalin shi, su gargaɗe shi, su isar masa da sako na Ubangiji. An gane ko? Kaga dan haka takkanas Allah ya zabi Annabi Musa da ɗan uwansa Harun, Ubangiji Ta'ala sai ya aika su wajen Fir'auna domin su kiraye shi zuwa kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada. Shine Ubangiji Ta'ala yace masa, yace musu, fa qula lahu qawlan layyina, ku faɗa masa, wato faɗa layyinan, faɗa wadda take tattausa, ma'ana kar ku kamsasa masa harshe, la'allahu yatadhakkaru, Ubangiji Ta'ala yace dan ya wa'aztu aw yakhsha, ko kuma yaji tsoron Ubangijinsa kenan ya daina dagawar da yake. Fa qula lahu qawlan layyina, Ubangiji Ta'ala yace ku faɗa masa faɗa wadda take mai taushi. Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana wannan faɗa wadda take tattausa, wadda Musa da Harun suka ma Fir'auna cikin suratul Nazi'at. Ubangiji Ta'ala da yace masa, izhab ila fir'auna innahu tagha, fa qul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ubangiji Ta'ala yace, ya kai Musa tafi wajen Fir'auna, da yace hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas quwa, izhab ila fir'auna innahu tagha, fa qul hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Annabi Musa yace masa, hallaka ila anta zakka, yace ya Fir'aun, ko kana so in nuna maka hanya wadda in ka bi zaka tsarkaka game da dattin zinubi, ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama, wa ahdiyaka ila rabbika, in shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka, fata ka sha ka ji tsoron shi, ka tsare dokokinsa. Kaga wannan magana ce wadda take akwai tausasawa a cikinta, wana ko kana so na yi maka kaza, wana kana buƙatar na nuna maka hanya, hanyar da in ka bi za ta shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka, ka tsare dokokinsa, ka ji tsoron shi, ka dace da aljanna a gobe kiyama. Haka Annabi Musa alayhi salam wato ya tausasa ma Fir'auna zance kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya umarce shi, yace fa qula lahu qawlan layyina, Ubangiji Ta'ala yace ku faɗa masa faɗa wadda take tattausa. Sai yace la'annahu yatadhakkar, miyuwa zai wa'aztu aw yakhsha, ko kuma yaji tsoron Ubangijinsa kenan ya mai kauya. Malamai suka ce, to in mai faɗa ya faɗa yace, yaya za a ce ga Fir'auna la'allahu yatazakkar, biyuwa ya wa'aztu, alhali Allah ya yi sanin cewa Fir'auna ba zai wa'aztu ba, zai miƙa wuya ba. Malamai suka ce, a nan amsar da za ka bada, Allah ya ce ga Annabi Musa da Harun su tafi a kan kwaɗayin cewa biyuwa hukuncin Allah zai iya sanya Fir'auna wato da mabiyansa su yi imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala, domin zukatan bayi a hannunsa suke. To duk da cewa daga cikin magabata shine Abu Bakar Muhammad ibn Umar al-Warra yake cewa, kalima ta la'alla in ta zo a cikin maganganu na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, abinda take fa'idantarwa tabbas ne. An gane ko? Amma ko a maganar wa ta zo in dai la'alla ce, to ma'anarta shine at-taraji, ma'ana ina kwaɗai, ina fatan abu kaza ya kasance kaza. An gane ko? Kamar misali da zaka ce, la'alla Ibrahim qadimu, miyuwa Ibrahim na zawwa, kaga anan kwaɗayi ne kake fata, ne kake cewa Ibrahim ne. To amma ita la'alla in ta zo a cikin zance na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, abinda take fa'idantarwa cewa tabbas ne, in dai kayi to kaza ne, Allah ba zai saba maka alƙawari. Shine yace, to tabbas Fir'auna ai ya galgadu, ya wa'aztu, ya koma zuwa ga Ubangiji, illa kasancewar wa'aztuwarsa da komawa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kasance ne a ƙurarren lokaci, ya tuba a lokacin da tuba mai tuba ba zai amfane shi ba. Domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. A lokacin da dirmiya ta cimma Fir'auna ya ga hallaka ido da ido, me yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il, yace nayi imani na gasgata lalle babu ubangijin da ya cancanta a bauta masa face ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi, yace wa ana minal muslimin, yace lalle ni ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi. Ubangiji ta'ala ya ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal musidin, a yanzu ne za ka dawo zuwa gare mu ka tabbata cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa banda ni, wa kada asaita alhali ka saba mana qablu gabanin haka wa kunta minal musidin, ka zamanto daga cikin masu yada barna a ban kasa. To dan haka anan da ya ce la'allahu yatazakkaru, tabbas zai wa'azto aw yakhsha, ko ya kaskanta kai ya koma zuwa ga ubangijinsa, ya wa'aztun ya meka wuya zuwa ga ubangiji, sai dai ba a lokacin da wa'aztuwar shi da meka wuya ga ubangiji zai amfane shi domin a kurarren lokaci ne. Duk wanda ya shiga cikin yanayi wanda yake na fitar rai, koda ya tuba ubangiji ta'ala baya karban tubansa. Wannan ka'ida ce wadda Allah ya aje mana, duk ran da bata tuba ba sai da ta shiga yanayi wanda yake na fitar rai, ko ta tuba Allah ba zai karbi tubanta ba. Nasi ne na cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala ke cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribi fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima, wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an walalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima. Ubangiji ta'ala yace walaysatit tauba, wato tuba bai zaman tuba abun karba, lilladhina ya'maluna sayyi'ati, ga wadanda suke aikata miyagun ayyuka, hatta idha hadara ahaduhum almaut, har aka kai lokacin da alamun mutuwa ya halarto ma dayan su, qala sai ya fada inni tumtu al'an, yace a yanzu na tuba. Ubangiji ta'ala yace duk mai irin wannan tuba bana karban tubansa. Nabiyinsa sai yace walal ladina yamutuna hum kuffar, haka ba a karban tuban wadanda suka mutu a halin suna kafirai, duk wanda ya mutu a hali na kafirci ko ya tuba tuban shi Allah ba zai karba ba a ranar kiyama. To dan haka kenan, in ma ka dauki da Allah anan akan cewa tabbas ne, to Ubangiji ta'ala ya gasgata alƙawarinsa. Fir'auna ya wa'azto amma ba lokacin da wa'azi zai masa amfani ba. Shine Allah ya ce la'allahu yatazakkaru, mai yiwa zai wa'azto aw yakhsha, ko kuma ya ji tsoron Ubangijinsa kenan ya meka wuya da ji da bi zuwa gare shi. Qala sai annabi Musa da ɗan uwansa Harun suka ce rabbana ya Ubangijinmu, innana nakhafu, lalle mu muna jin tsoro an ya furda alaina, kada fir'auna wato yayi gaggawa gare mu game da kisa ko kuma wata mummunar hukuma, au an ya buga ko kuma wato yayi shishigi ya ketare iyaka akan ya muna na mana matukar muna nawa. Saboda annabi Musa alaihi salam ya san wane ne fir'auna, a gidan shi ya tashi ya girma, kamar yadda zamu iske yadda Allah ya kissanta mana a can wato cikin suratul shu'ara. Dan haka annabi Musa alaihi salam jin tsoransa a nan tsoro ne wanda yake dabi'i, an gane ko, yace innana nakhafu, yace ya Ubangijinmu, lalle mu muna jin tsoron an ya furda alaina, kada fir'auna yayi gaggawa gare mu game da wata azaba ko kisa, au an ya diga ko kuma ya ketare iyaka akan mu ya muna na mana matukar muna nawa. Qala sai Ubangiji ta'ala yace da Musa da ɗan uwansa Harun, la takhafa, Ubangiji ta'ala yace kada ku ji tsoron shi, innani ma'akuma, lalle ni ina tare da ku, asma'u, Ubangiji ta'ala yace ina jin abinda kuke faɗa kuma ina jin shi ma abinda zai faɗa, abinda yake faɗa, wa ara kuma ina ganin halin da kuke ciki, wannan ma'iya ma'iya ce wadda take khasa ubangiji ta'ala yace ma annabi Musa da Harun la takhafa kada ku ji tsoron fir'auna kada ku ji tsoron shi innani ma'akuma ubangiji ta'ala yace lalle ni ina tare da ku me yake nihi da cewa ina tare da ku shin yana tare da su da zatin sa a'a yana tare da su da kulashi ma'ana da ba su tsaro da kariya da taimaka musu da ba su karfin gwiwa wannan ana kiranta ma'iya wadda take khasa domin akwai ma'iya amma kasancewar kowa da komai ubangiji ta'ala yana tare da shi an gane ku ma'iya amma duk da wanda yake na kwarai da wanda yake lalatacce ubangiji ta'ala yana tare da mu gaba daya yana sane da mu duk inda muke kuma yana da kudura akan damkar duk wanda ya so damkar shi babu wanda ya isa ya tsire ma ubangiji subhanahu wataala kuma babu inda zaka shiga ka koye ma ubangiji subhanahu wataala duk inda kake yana ganin ka kuma yana da iko akan ka wannan ita ce ake kira ma'iya amma wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai yanda Allah yake tare da mu'minai ya san da su kuma yana da iko akan su haka duk waɗanda suka kangare mushi ya san da su kuma yana da iko akan jinkarsu shine can ubangiji ta'ala yake cewa alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa Ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin ƙasai bakwai. Sai yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ganawa ta mutum uku ba za ta kasance ba face Ubangiji ta'ala shine na hudunsu. In ku uku kuka hadu kuna shawara kuna ganawa to ku tabbata cewa Ubangiji ta'ala shine na hudun ku yana sane da abin da kuke kukulkullawa sai yace wala khamsatin illa huwa sadisuhum ganawa ta mutum biyar ba za ta kasance ba face Ubangiji ta'ala sai ya kasance shine da shidan su sai yace wala adna min zalik ko abin da yake kasa da haka mutum biyu din suna ganawa to su tabbata cewa Allah shine na uku su wala akthara ko sama da haka in mutun shidda suna ganawa to su tabbata cewa ubangiji ta'ala shine na bakwai kinsu in mutun bakwai suna ganawa su tabbata cewa ubangiji ta'ala shine na takwas kinsu in mutun takwas na ganawa su tabbata cewa ubangiji ta'ala shine na tara su in ku dubu kuka hadu kuna shawara ku tabbata cewa ubangiji ta'ala shine na dubu da ɗayan ku kaga wannan ma'iya ce wadda take amma da mutanen kwarai da na banza duk inda suke ubangiji ta'ala yana tare da kowa Allah yana sane da kowa kuma yana da iko akan kowa da komai haka can ubangiji ta'ala yake cewa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da yake fita da abin da ke sauka daga sama da abin da ke hauhawa zuwa sama duka ubangiji ta'ala yana sane da shi sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangiji ta'ala yana tare da ku duk inda ku kasance kenan yana sane da ku ba wanda ya isa ya boye masa kuma yana da iko akan ku ba wanda ya isa ya tsire masa to wannan ana kiranta ma'iya amma ita kuma ma'iya khasa ba ta kasancewa sai ga mu'minai mu'minai su ne Allah yake tare da su game da ba su karfin gwiwa da ba su tsaro da kariya game da duk abin da suke ki su irin abin da suke ki suke kyama ko abin da suke tsoro kaga dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah ya hakaito mana fadar sa da Imam Abubakar a lokacin da suka fita daga birnin Makka suka je suka shiga kogon wani dutse da ake kiran shi wato a lokacin da suke cikin wannan kogo waɗanda aka baza game da cewa duk wanda yazo daga manzon Allah sallallahu yazo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da Abubakar a raye ko a mace to yana da tukuncin rakumi ɗari. Waɗannan ‘yan nema sai ga su a kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar suke cikin kogon. Abubakar ne ya daga kansa sai ya ga dugadugansu, shi ne sai ya ji tsoro ya firgita, yake cewa ya Rasulullahi, wallahi ɗaya daga cikinsu inda zai sadda kanshi ya duka ya kalli ƙasa, to da ya hango. Manzon Allah sai ya ce masa, ma zannuka bi sunaini Allahu salisuhuma, menene zatanka game da mutum biyu wanda Allah shi ne na ukunsu, ma'ana yana tare da su. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idza huma fil ghari idza yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ubangiji ta'ala yace idza yaqulu li sahibihi, lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake fada ga abokinsa shine Abubakar, yace la tahzan, kada ka damu, inna Allah ma'ana, lalle Allah yana tare da mu. To sai mu ce Allah yana tare da su da zatin shi a cikin kogon, a ma'anar inna Allah ma'ana, Allah yana tare da mu, ma'ana da kiwonsa, shi zai ba mu tsaro, shi zai ba mu kariya, ba su isa ba su samu wata dama a kanmu. An gane ko? Haka annabi Musa alaihi salam, lokacin da kamar yadda Hausawa suke cewa gaba kura baya sayaki, Allah ya umarce shi cewa ya fita da nashi ya nashi, an gane ko, daga cikin birnin Masar. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya kwashe jama'ar sabanin Isra'ila, sun kama hanya sun bidare sun gudu, sun zo bakin teku, gaba ga teku, baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa sun biyo baya. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudraku, lokacin da jama'u biyu suka ga juna, Fir'auna da mabiyansa sun hango annabi Musa da mabiyansa, annabi Musa da mabiyansa sun hango Fir'auna da mabiyansa, gaya sun kawo kai. Mabiyan annabi Musa suka ce ma annabi Musa inna la mudraku, lalle mu za a cin mana, in ku aka cin mana za a halakar da mu. Annabi Musa ya ce musu, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, ya ce ko daya ba maganar a cin muku, ya ce lalle Ubangiji na tare da ni, sayahdi da sannu zai nuna mu mafita. Kai tsaye Allah ya yi wahayi cewa annabi Musa ya duki teku da sandan shi. To kaga wannan ma'iya, ma'iya ce khasa, ma'ana duk mutumin kwarai, to Allah yana tare da shi. Ubangiji ta'ala ba zai barka ka tozarta, yana tare da kai, shi zai baka tsaro, shi zai baka kariya. Ta haka ya ce inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. To shine anan Allah ya ce ma annabi Musa, dan haka kenan su waɗancan masu cewa Allah yana ko'ina, ko kuma su ce komai Allah ne, da rashin kunya mutum ya ce maka ai shi ma Allah ne, wai Allah ne ya bayyana a jikin shi, wal'iyazu billah. Wanda wannan aqida, aqida ce ta kafirci, ana kiranta wahadatul wujud, ko kuma al-ittihadu wal hulul, wanda aqida ce ta dukkan sufaye. Dan haka ka koma cikin maganganun su, zaka samu mutum yayi da wanda suka yi da'awar kowa sai ya ce maka shi Allah ne, ko ya ce maka Allah ne a cikin rigar shi, har ya kai wani daga cikin su wai in zai yi tasbihi cha yake subhani subhani ma azamu sha'ani, wai maimakon subhanallah sai ya ringa subhani subhani, wai tsarki ya tabbata gare ni, tsarki ya tabbata gare ni, ma azamu sha'ani, menene ya wuce girman lamarina, wai shi kanshi Allah ne, wallahi billahi. In kana so ka gane haka, akwai wani littafi wanda ake kiran shi al-kashfu an haqiqati sufiyya li awwali marra, anan zaka samu irin waɗannan maganganu nasu, wanda maganganu ne waɗanda suke na kafirci. To dan haka ita wannan ma'iya da yace la takhafa, kada ku ji tsoro, sai yace inna ni ma'akum, lalle ni ina tare da ku, kenan Allah yana tare da su, amma da kulassa ai bi ta'idi wan nasr, game da ba su karfin gwiwa da ba su taimako, amma ba yana nihin cewa yana tare da su da zatin shi, domin ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa, kamar yanda ya fada ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, don haka in kana so ka gane haka da maza ko ma cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani anan cikin wannan muqaddima wadda aqida ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai yake cewa wa annahu fawqa arshihil masjid bi zatihi yace ubangiji ta'ala da zatin sa yana kan al-arshinsa wadda take mai girma sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma cikin kowane wuri akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya daukaka akan al'arshinsa amma yana tare da mu amma ba yana tare da mu da zatin sa a'a yana tare da mu da ilimin sa da kudrar shi yana sane da mu kuma yana da iko akan mu wanda ya gabata a cikin darasin mu na al-aqidatul wasidiyya misali a takeice da Sheikhul Islam ya kawo mana yace ga wata kullun wata halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wata kullu ɗaya ne Allah ya saka shi a cikin sarrin samaniya yana tare da wanda yake zauna a gida yana tare da wanda yake mai bulaguro wanda ya shiga mota daga nan yayin yamma za ya maradi to wata yana tare da shi wanda ya shiga mota daga nan yayin gabas za ya difa wata yana tare da shi wanda yayi arewa zai tafi a gadas wata yana tare da shi mu da muke zaune wata yana tare da mu kuma ga ya halitta ce daga cikin halittun ubangiji shi kadai a cikin sararin sama to dan haka kasancewar nan ma'iya kenan ana kiranta ma'iya khassa dan haka sai yace asbahu ubangiji ta'ala yace ina jin roƙon da kuke mun kuma ina jin duk abin da fir'auna zai ba ku na amsa wa ara kuma ina ganin abin da yake gudana ga mutum wannan yana nuna mana duk wanda yaji tsoron Allah to kada ya gudu kada ya ja da baya ya tabbata cewa ubangiji subhanahu wataala na tare da shi shi zai bashi tsaro shi zai bashi kariya ubangiji ta'ala yace fa'atiyahu ku je masa fa kula ku ce da shi inna rasula rabbika lalle mu jakadu ne na ubangijinka wanda ya turo mu takanas zuwa gare ka fa arsil ma'ana bani isra'il abu na farko wanda Allah ya nemi cewa mu fada maka shine ka saki bani isra'ila tare da mu an gane ku wala tu'azzibhum kada ka azabtar da su kamar yanda ka saba azabtar da su domin yana dora musu aiki wanda yake mai wahala yana bautar da su an gane ku ubangiji ta'ala yace ma Musa da Harun su fada ma fir'auna cewa ya saki bani isra'il bautar wanda yake musu ya dena shine ubangiji ta'ala yace fa'atiyahu ku je masa fa kula ku ce da shi inna rasula rabbika lalle mu jakadu ne na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki jikokin yaqub su kasance tare da mu wala tu'azzibhum kada ka bautar da su kamar yanda ka saba bautar da su kafin wannan lokaci kada jidi tuka kada shi inaka tabbas mun zo maka bi ayati wato da wata mu'jiza min rabbika daga wajen ubangijinka wanda za ta tabbatar da gaskiyar abin da muka zo da shi wassalamu kuma amincin Allah ya tabbata alaman manita ba al-huda ga duk wanda ya bi shari'a ma'ana duk wanda ya bi shari'a to amincin Allah ya tabbata a kansa zai samu kubuta game da duk wani abin kiyama a nan duniya da makomashi lafira inna qad uhiya ilaina lalle mu wato tabbas wato an yi mana wahayin annal azaba cewa lalle azaba ta ubangiji na tabbata alaman kazzaba ga duk wanda ya karyatar da abinda muka zo da shi wata wallahi juya baya yake karba haka annabi Musa ya faɗa masa an gane ku kenan abu na farko ya nuna masa cewa dai shi matsayin shi da dan uwan shi Harun manzanni ne wanda Allah ya turo su sannan sakon da ya turo su abu na farko cewa ya saki bani Isra'il ya daina bautar da su kuma sannan suka tabbata masa cewa sun zo da wata aya daga wajen ubangijinsa ayar da za ta tabbatar da gaskiyar abin da suka zo da shi sannan kuma suka bashi albishir suka ce wassalamu amincin Allah ya tabbata alaman ittaba al-huda wato ga duk wanda ya bi shari'a duk wanda ya karbi gaskiya to shine zai kubuta game da duk wani abin kiyama a nan duniya sannan da makoma lahira don haka hanya ta samun zama lafiya da kubuta game da duk abin da ake ki ake kyama shine bin gaskiya a nan duniya kuma sannan za a kubuta game da azaba a ranar kiyama an gane ko ba sallama bace suke masa a'a wassalamu assalamu anan bi ma'ana assalama an gane ko assalamatu minal uyubi wal afat kenan kubuta game da duk wani aibi da duk wani abu wanda yake na ki na kyama suka ce masa inna qad uhiya lalle mu an yi mana wahayin annal azaba lalle azaba ta ubangiji na tabbata alaman kazzaba ga duk wanda ya karyatar da mu wata wallahi juya baya game da abin da muka zo da shi na sako bai karba ba a lokacin nan fir'aun sai ya ce faman rabbu kuma ya musa ya ce musa kai da dan uwan naka harun wane ne ubangijin naku wanda ya turo ku tambaya yake amma wannan tambaya ce ko wadda take ta nuna isa da girman kai ba dan bai san ba ubangijin annabi Musa a'a ya san wane ne ubangijin da ya turo annabi Musa amma anan at-tajahul ne ka nuna baka san abu alhadi ka san da shi kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce wa wannan wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa shine ubangiji ta'ala ya ce qala fir'aun sai ya ce faman rabbu kuma ya musa ya kai musa wane ne ubangijin naku wanda ya turo ku qala sai annabi musa ya ce masa rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqa ya ce ubangijin da ya turo mu zuwa gare ka shine ubangijin da ya ba dukkan komai khalqahu halitta shi da ta dace da shi an gane ko dan adam ubangiji ta'ala ya daidaita halittarsa da ya halicce ka a namiji sai ya halitta maka mace wadda take jinsin halittar ka ce da ya halicci rago sai ya halitta masa tinkiya da ya halicci sa sai ya halitta masa saniya da ya halicci rago ne sai ya halitta masa taguwa ko kuma da ya halicci hannu ya halicci hannu saboda a damƙi abubuwa a yi aiki da shi da ya halicci ido don a ga abin da aka iya gani da ya halicci kunne don a ji abin da aka iya ji da ya halicci hanci don a shaƙi abin da aka iya shaƙar ƙamshinsa ko warinsa kafa da Allah ya halitta ya halicce ta ne domin a taka a yi tafiya da ita shi ne ya ce allazi a'ta kulli shay'in khalqa ubangijin da ya ba dukkan komai khalqahu halittarsa kuma hada sannan ubangiji ta'ala ya shiryar da shi da ya halicci dan adam sai ya nuna masa ga hanyar da zai bi ya samu ci da sha da duk wasu abin da yake bukata a rayuwarsa dabba da Allah ya halicce ta ya shiryar da ita ya nuna mata yadda za ta samu ci da sha da sauransu da annabi Musa ya faɗa masa haka qala sai ya ce fama balul quruni al-ula ya ce masa daji to al'ummu na farko waɗanda suka wuce menene halinsu kaga dai anan annabi Musa a farko ya nuna masa cewa matsayinsa manzo ne Allah ya turo shi zuwa gare shi shi Fir'auna sannan kuma annabi Musa ya ce masa ya zo da aya wadda take tabbatar da gaskiyar shi kuma ya bashi albishirkin cewa in har ya bi wannan gaskiya to sai ku fita gaba da duk abin da yake ki yake kyama a nan duniya kafin makoma lahira in kwa ya bijire ya juya baya ya karyatar da annabi Musa da abin da ya zo da shi to ya tabbatar da cewa zai hadu da azabar Allah tun daga nan duniya kafin makoma lahira a lokacin nan sai ya tambaya to wannaji wane ne ubangijin naku annabi Musa ya faɗa masa shine ubangijin da ya halicci halittu ya kaddara komai kuma ya shiryar da duk abin da ya halitta zuwa abin da yake bukata a rayuwarsa a lokacin nan Fir'auna sai ya ce fama balul quruni al-ula menene halin al'ummu na farko ai akwai al'ummu waɗanda suka wuce akwai mutanen Nuhu akwai Adawa mutanen Annabi Hud akwai Samudawa mutanen Annabi Salih Fir'auna yana kafa hujja to ai waɗancan ba su bauta ma Allah ba tunda ba su bauta ma Allah to yaya Allah yayi da su menene matsayinsu kaga anan wai wata hujja ce yake ba Annabi Musa shi kuma Annabi Musa alaihi salam a lokacin nan ba shi da masaniya game da waɗancan yasa saboda Allah bai ba Annabi Musa at-Taura shi bayan hallakar da Fir'auna. Annabi Musa sai ya ce masa ilmu ha inda Rabbi, sanin al'ummun da suka wuce na ga Ubangiji na. Fikita kuma yana tabbaci a cikin littafin da ba a canzawa shine Lauhul Mahfuz. An gane ko? In har ba su bauta ma Ubangiji ba, to karka yi tsammanin cewa sun sha, domin la yadhillu Rabbi, Ubangiji na wato baya kuskure ma wani abu. An gane ko? La yadhillu Rabbi, Ubangiji na baya kuskure ma wani abu, a ce ga wani abu wanda Allah bai san da shi ba. Wala yansa kuma Ubangiji na baya mantuwa. Kenan in har ba su bauta masa ba, miyagun ayyukansu da suka ke aikata bauta ma wani ba shi ba da suka yi, to Ubangiji ta'ala yana sane da su, ya ki diddige miyagun ayyukansu a cikin littafin da ba a canzawa shine Lauhul Mahfuz. Kenan Ubangiji ta'ala zai sa kauta musu da abin da suka cancanta a gobe kiyama. Shine yace ilmu wa qala ilmu ha inda Rabbi. Annabi Musa yace sanin waɗannan al'ummu da suka gabata inda Rabbi na ga Ubangiji na, fi kitabin a cikin wani littafi shine Lauhul Mahfuz. Allah yana sane da su, ya rubuce su, ya kididdige duk abin da suka aikata. La yadhillu Rabbi, Ubangiji na baya kuskure ma wani abu, ma'ana babu wani abu da yake koyi ma Ubangiji subhanahu wataala. Ya san kowa, ya san komai. Wala yansa kuma Ubangiji ta'ala baya mantawa. Kaga sabanin mu ilimin nan, Annabi Musa yana siffanta Ubangijin shi da sifa guda biyu. Sifa ta farko a bangaren ilimin Ubangiji ta'ala shine al-ihadatu bi kulli shay. Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin kowa da komai. Kowa da komai Allah yana sane da shi, ba abin da yake koya gare shi. Sannan abu na biyu, ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda mantuwa ba ta riskar shi. Amma mu 'ya'yan Adam mun san wani abu ba mu san shi ba. Kuma sannan ilimin mu mantuwa tana riskar shi, zaka san wani abu yau zuwa wani lokaci kuma ka manta. To haka Annabi Musa ya bashi wannan amsa, ya ce ilmu ha inda Rabbi, sanin waɗannan al'ummu na farko na ga Ubangiji na, fi kitabin, a tabbaci a cikin littafi na Lauhul Mahfuz. La yadhillu Rabbi, Ubangiji na baya kuskure ma wani abu, a ce cewa bai san wani abu ba. Wala yansa kuma Ubangiji na baya mantuwa. Sai ya ce allazi ja'ala lakumul arda mahdan, wato shine Ubangijin da ya maida muku kasa ta zama shimfiɗa, kukan taka kuje duk inda kuke so. An gane ko? Shine can Allah yake cewa alam naj'alil arda mahada, shin yanzu ba mu bane ba muka maida muku kasa ta zama tushin fuda, duk inda kuke so sai ku taka kuje. Shine yace huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. To shi yanan yace allazi ja'ala lakumul arda mahadan, yace shine Ubangijin da ya maida muku kasa ta zama shimfiɗa. Wasalaka lakum fiha subula, sannan shine Ubangijin da ya keta muku hanyoyi a cikin kasa. Wannan tayi nan, wannan tayi nan, daga nan indi fa kake so akwai hanya wadda za ta kai ka. In yamai kake so akwai hanya wadda za ta kai ka. In magalas kake so akwai hanya da za ta kai ka. Ubangiji ta'ala shine ya keta mana waɗannan hanyoyi a cikin ƙasa, duk inda kake so akwai hanya da in ka bi da izinin Allah za ta kai ka. An gane ko? Shine can cikin suratul Nur shine yake cewa di tasluku minha subulan fijaja, dan ku shiga hanyoyi waɗanda suke manya-manya a ban ƙasa. Ubangiji ta'ala da ya shimfiɗa ƙasa sai ya keta muku hanyoyi, wannan tayi nan, wannan tayi nan. Shine yace wasalaka allazi ja'ala lakumul arda mahada, shine Ubangijin da ya maida muku kasa wato tankar shimfiɗa, ku taka kuje duk inda kuke so. Wasalaka lakum fiha subula, sannan Ubangiji ta'ala ya sanya muku hanyoyi a cikin ta, duk inda kake so ka je akwai hanyar da za ta kai ka da izinin sa. Akwai hanyoyi na cikin sararin sama, akwai hanyoyi waɗanda suke na ban kasa, akwai hanyoyi waɗanda suke na cikin teku. Kuma sai da Allah ya sanya mana alamomi, akwai alamat waɗanda suke samawiya da jawiya, a wannan samawiya akwai alamat waɗanda suke ardiya, akwai alamomin da in kana tafiya a ban ƙasa da izinin Allah ba za ka bace ba. kamar su ne duwatsu da itace da sauransu. Waɗanda suke tafiya a cikin sararin sama ko a cikin teku, su ma Allah ya sanya musu alamomi, su ne taurari. Kamar yadda yake cewa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun, sai ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kenan waɗanda suke tafiya a ban ƙasa ga manyan duwatsu, ga itace wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya su alamomi ne a ban ƙasa domin matafiyi ya gane inda ya dosa. Wanda yake tafiya a cikin teku a cikin dare, ko wanda yake tafiya wato a cikin sahara, ko wanda yake tafiya a cikin sararin sama, to Ubangiji ta'ala ya sanya taurari, waɗanda taurarin nan su ne za su nuna maka hanya. In gabas kake yi za ka iya ganewa, domin akwai tauraron da kullum a gabas yake. In kudu kake yi akwai tauraron da zai nuna maka ga wajen da ka dosa, shi ne zai nuna maka ga inda ka sa gaba. To shi ne a nan ya ce wa anzala minas sama'i ma'an, sannan shi ne Ubangijin da ya saukan muku da ruwa daga cikin gizagizai. Fa akhrajna bihi azwajan, a sababin wannan ruwa da muka saukar, Ubangiji ta'ala ya ce muka fito da azwajan, wato dangogi min nabatin na tsirrai shatta, waɗanda suke mabambanta. An gane ku? Idan Allah ya saukar da ruwa, idan ka fita dokar daji za ka ga dangogi waɗanda suke na tsuro, waɗanda suke mabambanta. A ciyawa kaɗai ba za ka iya lissafa iya adadin abin da Allah ya tsira, banda abin da 'ya'yan Adam suke shinkawa. Shi ne ya ce wa anzala, shi ne Ubangijin da ya saukar da ma a ruwa minas sama'i, daga cikin girgije. Fa akhrajna bihi, a sababin wannan ruwa da muka saukar, Ubangiji ta'ala ya ce muka fitar da azwajan dangogi min nabatin na tsirrai shatta, waɗanda suke mabambanta. Ga su nan itace kan ciyawa kan menene sun wuce a lissafa. Sai ya ce kulu, wato ku ci 'ya'yan itacen, wara'au an'amakum, sannan ku yi kiwon dabbobinku, su ku ba su karma min. Wannan wata babbar ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda kuma alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa. Sai ya ce inna fi zalika, lalle game da yin waɗannan abubuwa la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da cancantar a bauta masa, amma li'ulin nuha, ga waɗanda suke masu hankali. An gane ku? Libulin nuha, ga masu hankali su ne suke gane haka. To waɗannan duka dalilai ne annabi Musa alaihi salam ya ba Fir'auna a kan cewa Ubangijin da ya turo shi shi ne ya cancanta a bauta masa. A farko annabi Musa ya nuna masa Ubangijin da ya turo shi yana da faɗin ilimi, ya kewaye da sanin kowa da komai, kuma baya mantuwa. Kaga wannan dalili ne. Dalili na biyu ya nuna masa cewa wannan Ubangiji da ya aiko shi shi ne ya shimfiɗa ƙasa, ya kange ta da duwatsu. Da ya shimfiɗa ƙasa ya keta hanyoyi a cikinta, sannan ya saukar da ruwa daga cikin girgije. A sababin wannan ruwa da ya saukar yake fitar da tsirrai, wanda ta hanyar wannan tsirrai da Allah ya fitar, kenan mu 'ya'yan Adam za mu samu abin da zai zame mana abinci na ƙwayar, sannan kuma za mu samu abin da za mu ba dabbobinmu su masu ci. Sai ya ce amma inna fi zalika, game da waɗannan abubuwa da aka ambata, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, libulin nuha, wato ga ma'abuta hankali. Lafazin annuha jam'i ne na nuhya, idan aka ce annuhya shi ne hankali al'aqal. An gane ko? Ubulin nuha ma'ana ma'abuta hankula, su suke ganewa da haka. Dan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.